Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 7 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharadan zama mamba kungiyar tarayyar Turai ta EU. A jiya Litinin, Sakataren General ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya yayi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. An yankewa shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin, duk da cewa ba ta a kota a lokacin.
Kanin labaran kenan, a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabi. A yau za mu duba tarihin siyasa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya da shi ne gwamnan mulkin soja wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Professor Babagana Umaru Zulum, wanda shi ne kasance professor na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami.
Gargashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki,
a yanzu dai ana da 'yan takarar gwamna guda 13.
Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustafan Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharadan zama mamba kungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da kasar da yaki ya daidaita ke kokarin fara tattaunawa domin shiga kungiyar. Ukraine kasar da aka yi ta zanga-zangar goyen bayan zama mamban EU a shekarar 2014 ta kwashi sama da shekara daya tana fama da mamayar Russia. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata kasar sa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar. Shmyhal ya ce Ukraine ta nada sabon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa, abin da ya sa kasar ta kammala wasu sauye-sauyen da kungiyar EU ke bukata. Shmyhal ya sanar da nadan Semen Krivonos dan shekara 40 a matsayin sabon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasar. A jiya Litinin, a lokacin wani babban taron mata, Sakataren General ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya yayi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu, a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. Ana sa ran hukumar ta CSW ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tattaro ministocin gwamnati fiye da 4,000 da jami'an diplomasiya da mambobin kungiyoyin farar hula a taronta na shekara-shekara da za a yi tsawon makonni 2 don tattauna yadda za a inganta rayuwar mata a fadin duniya. Wannan dai shi ne karan farko da za a yi taron ido da ido tun bayan barkewa annobar COVID-19. An yankewa shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin, duk da cewa ba ta a kota a lokacin, bayan da aka same ta da laifin cin amanar ƙasa da kuma haɗin baki don ƙwace mulki. Hukuncin da ta ce an yanke ne don horar da ita saboda ƙoƙarinta na inganta demokradiyya. Tikhanovskaya, 'yar shekara 40, tsohuwar malama ce da ke koyar da Turanci, ta gudu zuwa makwabciyar ƙasar Lithuania a shekarar 2020 bayan da ta fafata a takara da shugaba mai ci Alexander Lukashenko a zaben shugaban ƙasa, wanda sakamakon zaben da aka fidda a hukumance ya nuna Lukashenko ne ya lashe zaben da gagarumin ranjayi. Ita da 'yan adawa sun ce a lokacin an sauya sakamakon zaben don ba Lukashenko nasara maimakon ita. Lukashenko, wanda ya kwashe shekaru kusan 30 yana mulkin Belarus, ya musanta wannan ikirarin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
to madalla dan jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnati da na ƴan majalisun dokokin jihohi wakilinmu na Barna Haruna Dauda biyu yayi mana nazarin tarihin siyasa a jihar Haruna gare ka
Kalaka kabar kuka kuri arka dancinka kari ke makamunka ita za ta cece ka
Kalaka kabar kuka
yanzu zababukan Najeriya na gama gari ke cigaba da karatuwa tsarin Najeriya hukumar zabe mai zaman kanta ji a shirye take da gudanar da dukkanin zabubuka ana kuma sa ran za gudanar da zabe kunnoni na ayyuka da su ran ja dai ga wasan Maris din shekarar 2023 kuma tambayi Haji Zanzan Abbas dai daga cikin matan ta nuna sha'awar sa na tsayawa takarar mataimakin gwamnati a jihar Borno ga gashin inuwar jami'ar ADP ko menene ba su sha'awa tsayawa takarar
eh to abin da ya mana karfin gwiwa shine gaskiya mu ma duk wani abu siyasa nake ba a damawa da mu shi ya bani karfin gwiwa da na tsaya takara tun since 2007 zamanin sa
to ko shin menene bukatun yan Najeriya zababukan da za gudanar nan gaba da mutanen da za su zaba
ba ba bukar daga Maiduguri idan Allah ya bamu gwamnati nagari da Allah ya maida hankali akan matasa marasa abin yi kuma da ƴan kasuwa wanda suke da ƙaranan ƙarfi yana da kyau a tallafa musu su makto
sunana Hassan Salisu Jajjaya farko shine muna buƙatar ilimi saboda matasa su cigaba da karatun su kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'o'i to kaga abubuwa yanzu za su sake dabulewa dan saboda ba kowa zai iya wannan kuɗi da jami'a yace a bayar ba
kina na mudu gaji ina gyaran satellite da ina wire na gida to alhamdulillah duk shugaban da Allah ya bamu musu alkhairi ga mu muna so ya dube mu da idan rahama saboda ba komai ba komai ba akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi
sunana Aliyu Muhammad gaskiya muna so kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro to muna so wata gwamnati ma inda Allah ya kafa din Allah ya kafa ta muna buƙatar a ce an samu tsaro saboda gaskiya shine babban damuwar mu yanzu tsaro dan idan muka samu tsaron Allah da kaga sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a Maiduguri cikin kwanciyar hankali
halin yanzu dai ana jam'iyyu 18 da suka tsaye da ƴan takara cikin hadda jami'an mulkin jihar Borno wato jami'ar APC sannan ana zargin waɗannan kananan jami'u da cewa idan lokacin zaben ya zo suka sayar da takaransu ne ga jami'a mai mulkin hakan yasa na tambayi Alhaji Rufai Mangulo shugaban kungiyar ƴan takaran gwamnati na jihar Borno kuma zai ce game da wannan
magana idan mutane suka zama biyu uku hudu har fiye da haka kowa ba za su zo ɗaya ba mutane idan suka haɗu da yawa duk irin ra'ayinsu daban-daban ne kungiyar da nake shugabanta kungiyar ɗan takarar gwamnati ban taɓa jin irin wannan ba daga cikinsu amma tun da kai ka faɗa haka watakila kana da wani hujja kai ni dai ban sani ba a matsayina na shugaban wannan kungiya
na kuma tambayi Alhaji Rufai Mangulo ne daga cikin ƴan takarar gwamnatin jami'ar adawa jihar kowane irin gudunmuwa yake da shi ga al'ummar jihar Borno idan har Allah ya sa ya ci zabe
abin da yake zuciya na ba komai bane so nake kasar mu ta Borno yanzu kamar mutum ne wanda yayi rashin lafiya ya waraka amma bai murmure ba abubuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba buri na shine in Allah ya bani gwamnati a jihar mu ta Borno zan inganta harkar ilimi zan inganta harkar kasuwanci zan inganta harkokin tsaro waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamnati in tabbatar saboda in daga jihar mu ta Borno a idon duniya
shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya dai shine gwamnati mulkin soja wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Professor Babagana Umaru Zulum wanda shine kasance professor na farko a matsayin gwamnati da ya kasance da wannan mukami
gargashin inuwar jami'ar APC mai mulki
a yanzu dai ana da ƴan takarar gwamnati guda 13 wanda bisa bayani ya nuna cewa mata suna guda 1 tilau ita mace guda ta kasance mataimakar gwamnati wannan zabe mai zuwa
an da ke kilo jihar Borno da ake da ƴan takarar gwamnati daban-daban guda 13 da kuma ƴan takarar majalisun dattawa guda 26 cikin uku da ake bukata kacal yayin da yake da ƴan majalisun wakilai guda 56 inda guda 10 kadai ake sa ran za su wakilci jihar Borno yayin da waɗanda suka nuna sha'awar su na tsayawa majalisun dokoki guda 192 a cikin su kuma za a zaba guda 28 wanda suna yake sa ran za su wakilci kowane ƙananan hukumomi
a yau da ya jihar Borno na ƙananan hukumomi 27 yaran da
Borno ta Tsakiya, Borno ta Arewa da kuma Borno ta Kudu. Haruna Daure Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 12 da minti 10 na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Reshen kungiyar Al-Qaida da ke mashigar yankin Larabawa ya ce wani jirgin sama mara matuki da ake kyautata zaton na Amurka ne ya kashe mayakan kungiyar biyu a tsakiyar Yemen a watan da ya gabata, ciki har da shugaban fannin yada labaran ta. An fitar sanarwar ne a ranar Lahadi a wani bayanin tarihin rayuwar mayakan mai shafuka biyar da aka wallafa a kafofin yanar gizon da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke amfani da su. Sanarwar ta ce an kashe babban jami'in yada labaran kungiyar tare da wani dan Al-Qaida a lokacin da wani jirgin sama mara matuki na Amurka ya kai masa hari a gidansu da ke yankin tsakiyar Yemen a ranar 26 ga watan Fabrairu. Sai dai hukumar leken asirin Amurka ta CIA bata ce open ba game da harin da ake zargin kasar da kaiwa. Haka kuma ana kyautata zaton Amurka ta kai wani harin akan ƴan kungiyar Al-Qaida a watan Janairu wanda ya kashe mayaka uku a Yemen. Za a hukunta matan da suka saba dokar sanya kaya bisa tsarin musulunci a Iran, inji babban jami'in ma'aikatar shari'a kasar Ghulam Hussein Husseini a jiya Litinin, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. Yana mai jaddada dokar bayan da aka shafa watanni ana zanga-zanga da tashin hankali sakamakon tsauraran matakan tsaro da aka dauka. Cire hijabi tamkar nuna kiyayya ne ga jamhuriyar musulunci da kimarta. Za a hukunta waɗanda suka aikata irin wannan mummunan aiki a cewar Husseini. Mutuwar Masa Amini, matashiya yar kabilar Kurdawan Iran, a ranar 16 ga watan Satumba a yayin da take a hannun jami'an tsaro bisa zargin ta saba dokar sanya kaya, ta haifar da zanga-zanga a fadin kasar, lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi tsanani ga tsarin shugabancin kasar tun bayan kafuwarsa. Tsauraran matakan da jami'an tsaro ke dauka dai sun rage yawan zanga-zangar a ƴan makonnin nan.
A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Mu a matsayin mu na magoya PDP, talle INEC tayo daga ƙasar Najeriya.
Bayan sun yi abin da mun riga mun yi shi, mun gama shi, ana tunanin an guje wani kuma da ke mai ƙara ne da wannan wani. Sai a zo a yi mintin sai mutane su koma tare baya. Yanzu wannan zaben da ake a ami da zuwa yi.
Jama'a su ne suke da ƙuri'a, za su yi ƙuri'a wajen tattara ƙuri'a a je a faɗa. Sai mutum ne wanda yake da gwamnoni, yake da shugabanni a jiha masu ƙarfi, shi yake samun zaɓe.
Ina tabbatar maka har ga Allah ne ban taɓa ganin zaɓen da aka yi ya ban sha'awa, kuma ya nuna an yi gaskiya irin wannan malamai. Wallahi ka jari alƙawari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da kowa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan ƙalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To zabe dai a Najeriya ne shugaban kasa an yi an gama kuma an ba da sanarwa cewa Bola Ahmed Tinubu shine zakara wanda ya ci wannan zabe. A jiya Litinin tsohon mataimakin shugaban kasa na Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wanda ya tsaya jam'iyyar PDP takarar zaben shugaban kasa wanda aka kammala wanda kuma aka ce Ahmed Bola Tinubu na APC ne ya lashe shi ya jagorancin dimbin mutane da suka je harabar hukumar zabe ta Najeriya domin ci gaba da nuna adawa da turjewa game da sakamakon da aka bada wanda ya nuna cewa APC ce ta yi nasara a wannan zabe ba PDP ba ba LP ba ba kuma NPP ba to dangane da wannan ne muka shirya muhawara a tsakanin wakilan jam'iyyar APC da PDP da kuma LP din wanda wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu ne kai shirya muna amma kafin mu kawo muku muhawara din bari ku ji abin da wasu suke faɗa a game da wannan zabe tuko na kafin mu ci gaba
suna da Honorable Umar Ibrahim ni ne National Secretary na Labour Party kuma National Coalition Agent na Labour Party tsarin ne an yi shi daga kananan hukumomi aka danna jama'a aka kawo result din da aka ga dama aka je a jihohi suka kawo result din da suka ga dama ai babban matsalan shine babu ma ba a mai amfani da bibas din ba shi sanya muke cewa a kawo mana report a kawo mana result a nuna mana abinda bibas din ta faɗa bibas din gabaki ɗaya ta ki yin aiki an hana ta sai aiki sannan kuma mun taso muna magana kamar yanda shi Mahmud yayi a 2019 abinda yake so ya dare ni kenan ya faɗa mana cewa kawai zai duba kuma ba za a duba ba abin da ya kare sai a ce a tafi a kotu to wannan shine abin da zamu yi da shi ba
sunana Zafania Jisalo yari mangarki nayi chairman na Abuja Municipal na kuma dan majalisa
Tinubu zai kawo wanda suna yanda yana gan cewa zai kawo abin alheri wanda zai tsamaka aiki wanda kuma suke da kusa da sani da mai da abin da ake so a Najeriya so da haka ai Tinubu ne ba san ko bai da lafiya ba amma na san cewa mutane suna faɗa haka amma ba shine da zamu ce yau ba zamu zabi Tinubu ba
to madalla to yanzu bari in hada ku da Nasiru Adamu Hikaya tare da bakin sa domin soma wannan muhawara kan sakamakon da aka bayar na wannan zabe na shugaban kasa a Najeriya wanda aka yi ran 25 ga watan February shekarar nan ta 2023 malamai bismillah
muna tare da ɗaya daga cikin jagororin campaign na jam'iyyar APC na Ahmed Bola Tinubu wanda dan cikin gida ne wato Sunusi Baban Tanko Ibrahim Bauchi wanda zai faɗa mana ne zai ce kan wannan nasara da suka samu a gefe na hannun dama ina tare da Malam Ibrahim Husaini Abdul Karim wanda za ku ji watakila cikin shirin nan zan masa tambaya kan kasancewarsa a 2015 a jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari wanda za mu ce mukarrabin shugaba Buhari ne amma yau yana jam'iyyar Labour ta fita Obi wanda kuma babban daraktan campaign ne a wannan tafiyar sai kuma muna tare da Yusuf Arro wanda babban daraktan campaign ne na tare mutanen al'ummar karkara domin su zaɓi dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar malamin barkanmu da shigowa wannan zaman
assalamu alaikum
akwai tambaya ta farko Ibrahim Bauchi ku ne yan jam'iyyar APC shin menene za ka ce kan lashe zaɓe da Bola Tinubu
to mai godiya wa Allah mu ba abin da za mu ce sai mu gode wa Allah kuma mu gode wa 'yan Najeriya kuma mai godiya wa INEC don Ubangiji shi ba mu kuma da mai shi zaɓe na Allah ne an kaga ba abin da za ka yi ba wani wayo ko wani dabara ko wani abin da zai baka zaɓe ko da ya take ba Allah saboda haka Allah shi ne abin godiya a wajenmu kuma sannan godiya ga 'yan Najeriya da suka zaɓe mu
amma na ba ran bauchi an ce kusan da ke kuka kai labari
a dama ai ai dama ba mu shiga a kan mun duka wa karfi ba
yawwa
ai mun faɗa ne da makafa ba amma su karfi muka yi faɗa su kuma Allah ya daura mu a kan su ba kuma don mun bi su bane a domin haka Allah ya so mu ne wanda za mu ci wannan zaɓe ko muka ci wannan zaɓe saboda haka dole mun wahala na san mun wahala
Ibrahim Abdulkarim faɗa mana me za ka ce kan wannan zaɓe wanda aka ayyana jam'iyyar APC Bola Tinubu a kenan
to alhamdulillah mu abin da muke cewa ne mu a kokarin mu samu kasa ce wadda ta ci gaba mu ni ba abin da azama matsayin da ke karuna ni ba abin da ke ta mu da hankali in ci baya ba ni son in ga abin da mun riga mun yi shi mun gama shi ana tunanin an guci wani kuma ya dauke mai ƙara ne da mu wannan wurin saboda in ka duba kasar Najeriya daga 1960 zuwa yanzu wannan shine babban abin da ya dame mu a kasayin abin da za a ce an ci gaba sai a zo a yi mulki sai mutane su koma tani baya yanzu wannan zaben da aka yi a amme da mu baya saboda mun samu mun yi abin da ake cewa kargida kaji ganin 2015 ya yi amfani duk inda Buhari ya zauna sai kaji yana bada yana yabo wannan kadiyar din da akai daga nan aka zo aka ce mana an kawo ta na'ura wanda wannan ta ma wuce kadiyar ina kace an yi ta ikiti aka so an yi ta kaza ina kace suka ce an yi ko wannan abun ya kai ta a shugaban kasa zai yi amfani mutumin nan ya zo ya rantsa wa mutane ya rantsuwa ya fadi da Hausa ya fadi ko ina duk inda ya je taro ya je Chatham House ya je ko ina ya tabbatar mu ina ji cewa za a yi transmission result ina da suka ce to tunda za a yi transmission result karamin muna shalele za ka muna abin da ba wanda ya taka mana saboda dama matsin da muke ta election shine wannan rubuce-rubucen da ake wanda aka saba yana 2000 aka yi 1999 aka yi har zuwa kafin kariyar ta tsara
Ibrahim Bikari ya nuna na'ura ce ta kada ku zaɓen
ba na'ura ba ainihin ta kada mu zaɓen
Yusuf Ardo ke babban darakta ne na tarin mutanen karkara nisa kuka faɗi zaɓe
to assalamu alaikum wato shi har kullum fitar siyasa kamar yadda ka sani wato wani abu ne wanda yake Allah ne yake bada mulki kuma yakan ba wanda ya so a lokacin da ya ga dama amma a Najeriya tsarin kamar yadda dan uwa na ya faɗa shi Ibrahim wato a Najeriya ana tafiya ne ta baya-baya jama'a su ne suke da ƙuri'a za su yi ƙuri'a wajen tattara ƙuri'a a je a faɗa sai mutum ne wanda yake da gwamnoni yake da shugabanni a jaha masu ƙarfi shi yake samun zaɓe domin daga an bar gwajin talakawa aka je wajen masu ƙarfi sai a zauna a yi abin da aka riga ta ma amma dai mu a matsayinmu na magoya PDP amma dai mun sani lalle INEC ta yi daga 'yan Najeriya da ta gaya mana cewar lalle akwai za a yi transmitting result kuma ba a yi transmitting ba kowa ya sani kafin a zo zaɓe babu masu ƙarfi a jama'a a talakawa kamar mu PDP particularly to amma abun mamaki sai gashi an yi zabe ana fito da wasu results wanda suke gyararru wanda suke kai da ganin su kai ka san dabaru ne gaskiya INEC ta ba mu mamaki akan yanda ba ta yi amfani da tsarin da ita ta bada ta ce ita ne
bari ta yi zabe wani da shi kuma zaben Ibrahim Bauchi ka ji abin da aka faɗa wata kila an bi ta akwai abubuwan da ba a yi daidai ba kamar
da shi
mutum sun na gura ba a nuna kai tsaye ba ke ta karanta
sai shi mutumin da ya tsaya zaɓe ya faɗi dole ya kan nemi wani abin da zai ce ba ce wannan ba zai ce ba amma har ga Allah
na fi fatuwa ne
amma har ga Allah ina tabbatar maka har ga Allah da ban taɓa ganin zaɓen da aka yi shi ya ban sha'awa kuma ya nuna an yi gaskiya irin wannan ba Najeriya wallahi ka ji daga abu kawai dalili gwamnoni na su ka rantsa wa kiba gwamnoni na su ka faɗi a wurin Najeriya ana ga maka inda ka dubi da abubuwan da kake a baya to zan da duk gwamnan da ya tsaya magana zaɓe ko sani ko wani abu za ka ya ci amma gwamnoni na yanzu suka tsaya sanar da su ba
muna magana
a Lagos waye shi kowa to ya ba Lagos
ba ga nan da ke da mai magana kan zaɓen shugaban kasa ne
eh ba mu dikin shi ne nake magana da misali an yi nuna maka INEC su yi aikin su ban taɓa ganin inda aka faɗi a shugabanci gwamna ya faɗi a zaɓen wanda ba sannan yanzu a Lagos yanzu bola tirubu da duk wani abin da ake nuna na ya yi gwaninta ya yi kaza a Lagos da yi amma yau a Lagos da yake an yi gaskiya aka samu wani yanzu ya fi hakuri a kuma da nuna don Alex yin abin nan saboda haka ne abubuwa ba a yi zaɓe da wannan maganin wanda suka faɗi dole za su nemi wannan kawai amma ni abin da suka gina kamata a yi kawai shi ne a yanzu ya kamata a ce kun nuna a mutanen a ce ku sun nuna imani zai da kowa amma kuma na kuma su ana ana
cikin fi da su ne
yawan sai su ya ji wannan na ce sun je sun ce sun yi gwamnati sun yi mutar ba
su fi ziyara
su fi ziyara su yi mutar ba
su fi murna
eh abin da ya kamata ku rike amma a zauna ana wani su zane ina ganin
isoyi ba kuri kari kadi
ina ganin bai labarin da ka yi tuni
a wai ya ce an yi wannan ma har irin da yace ba taba ma yin zabi
ya gona
mai kyau
aiki ne sama ka giyaman ta inda aka fito wato wannan aktin da ka gani so uku ana kai ta shagon shugaban kasa Buhari na kisa mata hannu
shagon ko dai
fadar shugaban kasa shi ne karshe na hudu aka samu yan Najeriya da civil society aka kama mishi saboda yana nuna cewa zan halaka idan ba a bari ne amfani da wannan kariza ba yake shi na shirya aka ce maka to bala aje a yi maka aka zauna al'umma suka zo aka tare aka je aka sa mata hannu da aka sa mata hannu ya je ya nuna mutuna ya ce babu wani abu da za a yi sai an yi da wannan aka ce an yi shi a Giti aka ce an yi shi a Oshun aka ce an yi shi nan ba aka ce yanzu a zo ai amma to a surprise ni kamfanin IT nake da shi computer shi inda nake na specialized wannan career din da ka gani they are not connected to anything duk abin da ka an tura is manual object it's not connected kuma in ainihin ta zo mutum a Najeriya ta zo ta yi yarjejeniya ta zo ta yi gaddama din in nuna mata service din ta suna New York a cikin New York computers ne guda kudu kuma kowanne su irin computer ne cikin office na shi dan haka nan ba ta kuma they are not connected to anything kawai ai in Najeriya shi yasa yake kasa bayani
da
kake kwangila aka bada ta tsaron wannan computer wannan connection da ake ana neman ta haka su aka fiya da kudi biliyan 100 da wani abu na software ne za
to a gaishe ku malamai to wannan so man tabi ne na muhawara mai yawa da aka gwabza sosai game da wannan sakamakon zaben a tsakanin wayannan wakilai na jam'iyyar APC da PDP da kuma Labour Party a karkashin jagorancin wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Hikayen Allah kuma lana wace za mu dawo mu ci gaba a madadin shi Nasiru da kuma baki nasa nini Ali Mustafa Sakuta a Washington DC kuta lafiya
a gaida Ali Mustafa Sakuta yanzu kuma ga wannan sakon
matansa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
kawai din da kuma duniya hannun su wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta buƙata musu mutane da aka yi aduniya wannan dama ba to amma idan ka dauki wayannan ka zama kai abin da zaka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to lalle ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba
shi dai yana gizo ina da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ya taimaka mun saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban san zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda zaka iya mai da ita a cikin halinka
yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to a takeice Prime Minister Ukraine Denis Mihal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharadan zama mamban kungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da kasar sa da yaki ya daidaita ki kokarin fara tattaunawa domin shiga kungiyar Ukraine kasar da aka yi ta zanga-zangar goyen bayan zama mamban EU a shekarar 2014 ta kwashi sama da shekara daya tana fama da mamayar Russia shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata kasar sa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar a jiya Litinin a lokacin wani babban taron mata sakataren janar din majalisar dinkin duniya yayi gargadin cewa a halin da ake ciki yanzu an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa Ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idan mu a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice an yankewa shugabar yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin daita cewa ba ta kota a lokacin bayan da aka same ta da laifin cin amanar kasa da kuma hadin baki don kwace mulki hukuncin da ta ce an yanke ne don horar da ita saboda kokarinta na inganta demokradiyya Tikhanovskaya a shekara 40 tsohuwar malama ce da ke koyar da turanci ta gudu zuwa makwabciyar kasar Lithuania a shekarar 2020
Thomas Sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da fitar na gabatarwa sai kuma Daji Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ahmad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC